Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballadin tare da Murtala Faruku Sanyinna a sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Lahadi 9 ga watan Oktoba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai.
An kashe akalla mutane 17 tare da raunata wasu da dama a wasu hare-hare da aka auna fararen hula da tsakar dare a kudu maso gabashin birnin Zaporizhia na kasar Ukraine. Akalla mutane 10 ne suka mutu yayin da wasu 60 kuma ba san inda suke ba bayan da wani kwale-kwale ya kife a jihar Anambra dake kudu maso gabashin Najeriya. Koriya ta Arewa ta gudanar da wani gwajin makami da ba sabon ba a tsakiyar dare a jajibirin ranar bikin tunawa da kafuwar jam'iyyarta ta ma'aikata.
Kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a cewa a jihar Anambra dake Najeriya ana fargabar cewa akalla mutane 76 sun mutu a wani hadarin jirgin ruwa.
Lokacin ya zo ya wuce ya kuma wani hannun ruwa wanda mota ke tsallakawa zuwa gaba. Wannan garan kan sai injin sai bashi. To yana dawowa da ba kamar shi kan jirgin ruwa da ba sai biji ainihin karkan gada.
A birnin Maiduguri na jihar Borno dake Najeriya, a karan farko cikin shekaru 8 an gudanar da bikin Maulidi da daddare sakamakon ingantar yanayin tsaro. Bayan nan muna tafa da rahoton yadda al'ummar musulmai suka gudanar da bikin Maulidi a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kamar kowace ranar Lahadi, yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ke gabatarwa. Muna kuma tafa da wasu daga cikin rayin da ku masu sauraro kan turo mana ta email. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. An ba da rahoton kashe akalla mutane 17 a wasu hare-hare da aka auna fararen hula da tsakiyar dare a kudu maso gabashin birnin Zaporizhia na kasar Ukraine. Wasu da dama kuma sun sami raunuka. Babban jami'in diplomasiyar kungiyar tarayyar Turai ta EU a jiya Asabar yayi Allah wadai da kakkausar murya akan yunkurin Rasha na mamaye tashar nukiliya ta Zaporizhia. Kana kuma ya ce ya zame wajibi ga sojojin Rasha da su fice daga tashar ta kuma koma karkashin ikon Ukraine. Babban jami'in lamuran kasashen waje Joseph Borrell ya bayyana kwace iko da tashar ta nukiliya a zaman abinda ya saba doka kuma san bai dace ba. Yana mai cewa akwai bukatar gaggawa ta kasancewar jami'an hukumar makamashin atom ta kasa da kasa a tashar kuma ba tare da an kange su daga aiki ko ina a cikin tashar ba domin tabbatar da tsaron nahiyar Turai baki daya. Tunda farko a jiya Asabar hukumar ta makamashin atom ta bada rahoton cewa tashar wadda ita ce mafi girma a nahiyar Turai ta rasa hanya daya tilo da take samun makamashi daga waje sakamakon sabunta hare-haren Rasha. Akan haka aka tilasta mata dogaro akan injinan samar da lantarki na kota kwana. Akalla mutane 10 ne suka mutu yayin da wasu 60 kuma ba san inda suke ba yayin da wani kwale-kwale ya kife a jihar Anambra dake kudu maso gabashin Najeriya a cewar jami'ai a jiya Asabar. Tekman Tanimu, jami'in yanki na hukumar bada agajin gaggawa ta NEMA, ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa kwale-kwalen wanda ya ɗauko mutane 85 ya kife ne sakamakon wata babbar igiyar ruwa inda ya barar da fasinjojin. Gwamnan jihar Anambra Chukwuma Charles Soludo ya faɗa wata sanarwa cewa mutane 10 sun nitse a cikin ruwa. Shugaban hukumar agajin gaggawa ta jihar Anambra kuma ya ce an sami ceto mutane 15 ya zuwa yammacin jiya Asabar. Hukumar ta ce lamarin ya uku ne tsakanin karfe 11 na safiyar Juma'a agogon kasar, wato karfe 10 na safi agogon GMT zuwa karfe 12 na rana. Wani mazauni yankin kuma tsohon shugaban karamar hukuma Afam Ogene ya ce injimin kwale-kwalen ne ya gaza yayin da kuma igiyar ruwa ta kwace shi jim kadan bayan tashin sa. Ogene ya ce kwale-kwale ne da aka yi shi a cikin gida da zai iya daukar mutane sama da 100. To sai dai cikin rashin sa'a injinin sa ya gaza nan take aka sami matsala. Koriya ta Arewa ta gudanar da wani gwajin makami da ba sabon ba a tsakiyar dare a jajibirin ranar bikin tunawa da kafuwar jam'iyyarta ta ma'aikata. Gwajin makamin ya zo ne 'yan sa'o'i bayan da wani babban jirgin ruwan yaki na Amurka ya kammala mako na biyu na atisayen sojin ruwa tare da Koriya ta Kudu. Pyongyang ta bayyana komawar jirgin ruwan yakin na Amurka a yankin ruwan Korea sakamakon harba wani makami mai cin matsakaicin zango da Korea ta Arewa ta yi zuwa Japan a zaman wata babbar illa ga yanayin yankin. Rundunar sojin Korea ta Kudu ta ce an harba makamai biyu masu linzami dake cin gajeren zango tsakanin karfe 1 da minti 48 da karfe 1 da minti 58 na daren yau Lahadi daga yankin Munchon zuwa cikin tekun Japan. Ta kara da cewa makaman sun yi tafiyar nisan kilomita 350 kana kuma sun sami tashi sama da tazarar kilomita 90.
Anjima kadan Murtala zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotanmu na farko. Rahotanni daga jiha a nan bari da ke Kudu maso gabashin Najeriya na nuna cewa akalla mutane 76 suka mutu sakamakon hatsarin jirgin ruwa a jihar, yayin da wasu da dama suka bata. Kuma kawo yanzu hukumomi a jihar na cigaba da gudanar da aikin ceto da nufin lalubo ga rawakin waɗanda suka mutu. Wakilinmu na yankin Niger Delta Lamida Abubakar Sokoto ya aiko mana da rahoto kan hakan.
Bayanai dai daga jihar Anambra dake yankin Kudu maso gabashin Najeriya na nuna cewar akalla mutane 76 ne suka halaka sakamakon hatsarin wani jirgin ruwa da ya dauko wasu ƴan kasuwa zuwa garin Abakuba da nufin cin wata kasuwa mai suna Inkoka. Jirgin ruwan dai da aka nunar ya lodo mutane akalla 85, sannan kuma raguwar mutane 9 da suka saura an garzaya da su zuwa asibiti domin tantance lafiyarsu a jihar ta Anambra. Wannan hadarin dai ya afku ne ranar Asabar kuma ya kara jefa jihar ta Anambra cikin wani yanayi na alhini domin kuwa akwai fargabar mutane da dama sun bata. Hukumomi a jihar ta Anambra sun tabbatar da tura jami'ansu kama daga 'yan sanda da hukumar bada agajin gaggawa da kuma gwamnatin jihar inda lamarin ya faru domin ganin an ceto su. Kan haka ne kuma ya sa na tuntuɓi Honorable Okonkwo Daniel, tsohon shugaban karamar hukumar Obakuru, kuma ga abin da yake cewa.
It was a horrific sight yesterday when a number of traders and other passengers.
Yana cewa ne abin da ya faru shine wasu ƴan kasuwa ne da wasu fasinjojin jirgin ruwa da ya nufi wani garin al'ummomin Obakuba ya kife nan take. Kuma wannan jirgin na ruwa yana dauke ne da mutane 100 zuwa 150. To amma dai an ceto wasu kuma akwai fargabar da dama sun rasa rayukansu. Bayanai dai na nuna cewar iyalai da 'yan uwa da abokan arziki da ke tunanin 'yan uwansu sun yi tafiye-tafiye ke ta kai Dungu da Muri inda lamarin ya faru domin dai ganin cewa sun ga gawawwakin mamatan wato 'yan uwan nasu tare kuma da nuna alfininsu. Musa Okeke Ofara wani dan uwa ne da ke karakaina a inda lamarin ya faru kuma ga abin da yake cewa.
Actually the situation in the both river sites were worried.
Yana cewa ne muna cike da kaduwa matuka dangane da hatsarin jirgin da ya afku kuma muna cikin neman ƴan uwan namu na jini, muna da dangantaka da su sosai kuma har kawo yanzu ban mu ga gawawwakin nasu ba kuma ban mu gansu ba. Muna kira ga hukumomi da su kawo muna dauki kuma muna tunanin ƴan uwan namu suna cikin ruwa. Idan dai aka samu dauki da taimako to za a iya ganin gawawwakin su. Masunta ne da dama dai ke taimaka muna na ganin cewa an ceto su. Shi ma wani ganau ga abin da yake cewa.
Ni fara Usman Ali ni sunan jihar Nasarawa ne su jirgin ya zo ya wuce ya koto wani hannuwa wanda mota ke tsallakawa zuwa gaba. To na garan kada sai injin sai ba shi to yana dawowa da ba kamar shi din sai jira wanda ba sai biji ainihin karkan gada.
Da hakan kuma na tuntubi rundunar ƴan sandan jihar Anambra domin jin irin matakan da suke dauka na ganin an ceto waɗanda suka rasa rayukansu. Tukiku Okenga shine mai magana da yawun rundunar ƴan sandan jihar Anambra kuma ya shaida mini ta wurin salula cewa rayuka da dama sun salwanta. Kuma yanzu haka jami'an tsaro na 'yan sanda da ke da kwarewa a kan ruwayen Najeriya na cigaba da kokarin aikin ceto na ganin an ceto waɗanda suka rasa rayukansu. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt a Najeriya.
a gaida Lamida Abubakar Sokoto. Kada a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ga Murtala da cigaban labaran duniya.
Rundunar sojin Isra'ila ta ce wata macen soji ta mutu bayan da wani dan bindiga Bafalasdini ya harbe ta a wani shingen binciken soji da ke gabashin Jerusalem. Harbin na daren jiya Asabar ya uku ne a daidai lokacin da tashin hankali ke da kamari tsakanin Isra'ila da Falasdinu. Tunda farko a ranar an kashe wasu matasan Falasdinawa biyu a wani samame da sojojin Isra'ila suka kai a yammacin gabar kogin Jordan. Wannan na zuwa ne kuma ƙasa da sa'o'i 24 kafin Isra'ila ta soma hutun Sukkot na tsawon mako guda, wani lokaci da dubban Yahudawa suke ziyartar birni mai girma. Yaƙi na tsawon watanni ya sa shekarar nan ta 2022 kasancewa mafi munin tashe-tashen hankali a yankin da aka mamaye tun a shekara ta 2015. 'Yan sanda sun ce suna nan suna ci gaba da farautar wanda ya yi harbin. Hukumar kula da guguwa ta Amurka ta ce guguwar Julia ta isa gabar tekun Caribbean na Nicaragua da sanyin safiyar yau Lahadi, tare da barazanar ambaliyar ruwa da yankewar ƙasa a faɗin Amurka ta tsakiya. Hukumar kula da yanayi ta ce an kiyasta ƙarfin gudun iskar guguwar da kilomita 140 a cikin sa'a ɗaya a sa'ilin da guguwar ta afka a kusa da yankin Laguna de Perlas da ƙarfe 7:15 na safe agogon GMT. Sa'o'i kafin nan a Bluefields, ɗaya daga cikin manyan garuruwan da ke gabar teku da ake sa ran guguwar za ta yi kamari, masunta sun shagaltu da kare jiragen kwale-kwalensu yayin da jama'a ke kokarin sayan kayan abinci da kuma cire kuɗaɗe ta na'urar banki ta ATM. An soma jin iska mai ƙarfin guguwa da ruwan sama kama da bakin ƙwarya da tsakar dare, kamar yadda masu ɗaukar hoto na kamfanin dillancin labaran AFP a birnin suka bayyana, yayin da kafafen yaɗa labaran ƙasar suka ba da rahoton kwarewar rufin gidaje da kakkaryewar bishiyoyi da kuma tsinkewar wutar lantarki.
A gaida Murtala Faruku Sanyinna da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wanda zai kai mu Najeriya. Bayan shafa shekaru 8 ba gudanar da bikin maulidi da daddare ba a cikin birnin Maiduguri na jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya saboda matsalar tsaro, a jiya an gudanar da taron maulidi a karan farko a zawiyar Khalifa Ali Abdullahi da ke cikin garin Maiduguri, inda ya samu halartar manyan baki daga ciki da wajen Najeriya. Wakilin mu Haruna Daudabi ya halarci bikin maulidin, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
Irin yadda aka gudanar da bukukuwan maulidi a zawiyar Sheikh Abdulfatai da ke angon Madinatu a garin Maiduguri kenan, da kuma samu halartar manyan baki daga kasashen Afirka da dama da suka haɗa da Nijar da Chadi da Ghana da Kamaru da dai sauransu da wasu jihohi da ke tarayyar Najeriya. An yi shafi shekaru da dama ba gudanar da irin bukukuwan maulidi da daddare wanda matsalar tsaro ya haddasa, amma wannan shekara an gudanar da wannan bukukuwan maulidi cikin kwanciyar hankali da kuma samu halartar manyan baki, har da ma gwamnan jihar Borno Profesor Babagana Umar Zum da ya halarci wannan taro tare da tawagansa Sheikh Khalifa Ali Abdulfatai, shine shugaban wannan zawiya wanda kuma ya soma da bayanin muhimmancin maulidin kamar haka.
Umar musulmi ya kamata su lazimci na farko salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, karatun Qur'ani, karanta tarihinsa, karanta halayensa, mu'amalansa da sahabbansa. Idan muka tsaya muka koyi wa'annan abubuwan, duk wa'annan fitinoni da muke cike da ba za mu same su ba. Na biyu, ga halayen da muke cike a cikin ƙasar nan, halin rashin tsaro, halin ɗan Boko Haram, halin barayin daji, barayin mutane, duk jama'a irin wannan lokacin ne ya kamata mu koma wa Allah mu roke shi. Ni tawassali ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya dauke mana wayannan abubuwa, kuma Allah sai ya dauke. Zan kira ga iyaye, mu iyaye mu sa idon mu sosai akan iyayenmu ko abinda aka ba mu amana, mu lura da su, mu lura da inda za su tafi, mu gargade su in za su fita da sauransu. kar ku je ku jefa rayuwa a halaka a banza.
To shi me wannan baki da suka halarci wannan taro ke cewa?
To sunana dai Ja'far Usman ne, daga Nijar Difa, kuma kabile a jihar Difa ne. To alhamdulillah zamu ce gaskiya dai akwai matsala kuma da yake zuwa nan Madinatu muka yi. Alhamdulillah duk matsalolin da muka samu a hanya dai sai mu ce mun gode wa Allah. Amma akwai matsalar hanya, akwai kuma matsalar ruwa ya dan yanke wasu hanyoyi, dole sai an tsallaka tukuna sannan a shigo wata mota a shigo nan. Tsakanin Gaidam da Yobe akwai inda ruwan ya yanke hanya. Dole sai an yi kole-kole, an sauko tukuna sannan a shigo wata mota taho kafin a zo da maturu.
To sunana Adamu Usman daga Kamaru.
Ka zo daga jamhuriyar Kamaru saboda bikin Maulidi. Kuma wannan shine karon da kana farko ko kuwa dama kana zuwa?
Eh dama ina zuwa, amma lokacin irin yanayin da aka shiga sai ya zama zuwan ta dan yi wahala. Abinda ya fi ma faranta mana rai gashi shekara da shekaru Maulidin nan da rana ake yi. To a wannan shekara da dare za a yi shi. To ashe kusan zamu ce zaman lafiya ta samu.
Wasu baki da suka ci bikin Maulidi kenan dan muna da haifon manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda biyu, za mu rufe taskar rahotannin nama a Ghana. Musulmai a birnin Kumasi sun bi sahun miliyoyin musulmai a fadin duniya inda suka gudanar da bikin zagayowar ranar haihuwar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jiya Asabar. A duk shekara ana gudanar da bikin ne a ranar 12 ga watan Rabiul Awwal, wata na uku a kalandar musulunci. Wakilin mu Idris Abdullahi Bako ya halarci bikin Maulidin, kuma ga rahoton da ya hada mana.
Wannan shine karo na 78 da aka gudanar da wannan Maulidin wanda Sheikh Ahmad Babal Wai zai assasa a birnin Kumashi. Kamar yadda yake a fadin duniya, idan wannan rana ta zagayo, mafi yawancin kasashen duniya suna bada hutu ga al'ummar musulmai domin su ji dadin gudanar da bukukuwan Maulidin Annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi. Domin haka ne maga kujerar taron Sheikh Mustafa Ibrahim ya kira wa gwamnati a madadin musulman Ghana na ta kara rana irin ta yau a cikin ranakun hutu na ƙasa.
Allahu Akbar. Shine Maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Babu wani rana da yake wannan rana important babu shi. Babu wani rana. Yasa ku aje kici fasu. Musa wannan gaban mu mu nemi a babu holiday in all the whole world.
Yace idan duk duniya na amfana da wannan ranar, me zai hana mu ma ƴan Ghana mu amfana da ranar wannan bikin? Babban bako mai jawabi Imam Muhammad Masrur Ibrahim, limami a headquarter Majalisar Dinkin Duniya, yayi jawabi ne akan taken taron Maulidin, in ta'addanci a koyarwar musulunci. Bayan yayi bayanin dalilan da yasa mutum yake kasancewa dan ta'adda guda uku, wato neman suna, yunwa da rashin aminci, da kuma wuce gona da iri ko tsaurin ra'ayi, sai ya kawo kaɗan daga cikin yadda za a magance ta'addancin.
Na farko, ayi kokari a san zaman lafiyar nan shine the best. Don mutum in ba zaman lafiya, wallahi tallahi ko sallah ba kai kai. Sallah corona da yazo ba kulle kaba ba. Isa to the government officials. I think
da jami'an gwamnati daya daga cikin dalilan dakile ta addalci ko tsauraran ra'ayi shine kula da matasa. Da farko rashin aikin yi dalili ne, kuma rashin abin yi na baiwa shaidan wata kafa. Tabbatar da tsaro ga kowace al'umma yana da matukar muhimmanci. Akwai wadanda ake kira ɗan sandan sa kai, ɗan sanda ji jami'an tsaro su kai ga al'umma da unguwanni. A bi ta waɗannan hanyoyin a shaida wa matasa cewa musulunci bai ce mu ta'addanci ba. Musulunci baya koya maka ka je ka cuci wani sai dai aka san haka. Dan Abdullah Banda, coordinator ci gaban zanguna da tsakiyar birni, wanda ya zo a madadin mataimakin shugaban ƙasa, ya yi kira ga musulmai da su kwaikwayi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Duk wanda ya kashe mutum ba tare da haƙƙi ba, kamar ya kashe dukkan mutane, kuma duk wanda ya ceci ran mutum kamar ya ceci rayukan mutane ne. Muna da aiki mai wuya gaske a matsayin mu na musulmai da mutanen zango, musamman a wannan yanki na rusa alakantar da musulunci da ta'addanci. Mun taru domin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda a lokacin da kiyayya yadda musulunci ta sananta bai yi tawaye ko barazana ba, amma ya yi hijira ta da mabiyinsa zuwa Madina.
Na nemi ji daga wakilin gwamnati Ben Abdullah Banda game da kira da maga kujeran taruwi na ƙara rana irin ta yi a cikin ranakun hutu na ƙasa a hukumance. Ya ce zai isar da wannan sako ga gwamnati kuma za a bi yadda doka ta gindaya wajen tabbatar da hakan. Idris Abdullah Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
A gaida Idris Abdullah Bako, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa, ya da alkhairi karmi ya da zamba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci tare da farin cikin sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagoran shirin. Madalla. To a yau shirin zai duba mummunan halaka ko dangantaka da ke tsakanin kafafen sada zumunta da ta'ammali da muggan ƙwayoyi da ma illan da hakan ke da shi. Shafukan sada zumunta na yanar gizo sun zama wani babban bangare na rayuwar yau da kullum ga mutane, musamman ma ga matasa, inda sukan iya shafa sa'o'i suna duba hotuna ko kallon bidiyoyi a mabambantan shafuka na sada zumuntan da ake da su, duk da cewa makasudin samar da dandalolin shine don nishadi da ma sada zumunta. Amma illan da hakan ke da shi a yanzu baya iya misaltuwa. Hukumar da ke yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa a Najeriya, NDLEA, ta ce alƙawarin baya-bayan nan sun nuna cewa kashi 40 cikin 100 na matasan Najeriya da ke tsakanin shekaru 18 zuwa 35 na ta'ammali da miyagun ƙwayoyi. Kuma ga dukkan halamu kafafen sada zumunta na taka rawa. Matashi Abdulsamad kana shugaban kungiyar da ke wayar da kan matasa kan illolin shaye-shaye, wato ya foda a takaice, yayi mana shimfiɗa kan wannan batu.
A zahirin gaskiya yanzu man Facebook, Instagram, TikTok da Snapchat din nan shi yake bata tarbiyyar yara ba kadan ba, saboda mawakan nan da suke tashi za a nuna mutum yana waka, yana shan giya ko kuma yana shan sigari ko wiwi, to yaran in suna gani abin yana burge su sai su dinga kwaikwayon wannan abin. Daga yaro ya fara kadan-kadan kafin a ankare shi kenan, shi ma ya abin ya riga ya same shi ya fantsama. A maimakon su mawakan su dinga amfani da wannan daman gurin ya da kyawawan manufofi da gyara tarbiyyar al'umma, to su ba wannan ne a gaban su ba. To shi yasa yanzu wannan kafa na sadarwan inda ba hankali aka mai da shi ba, aka yi aiki da shi ta hanyar da ya dace, ba karamin lalata tarbiyyar al'umma yake ba da kuma gurɓata tarbiyyar yara. Abu na biyu kuma maganar gaskiya shine kafar sada zumunta tana taka matukar rawa a gurin yanzu gurɓacewar yara. Maimakon matasa su yi amfani ta hanyar da ya dace, su yi abin da ya dace, sai su je su da kallon irin waɗannan mutanen da na sha ƙwaya ko kuma na ji na sha wani abin da zai bugu sar min da hankali ina wani abu, sai su danga nan abin kaman suna daukan kwaikwayon shi, kaman ya zama musu suna daukan mutuwayen da suke wannan ayyuka a matsayin royal model, ba tare da cewa suna lura cewa duk wani wanda yake shaye-shaye ba babu inda yake zuwa, saboda ko a unguwarku zaka tsaya ka duba duk wani wanda yake shaye-shaye yake ta'ammali da mai ƙwayoyi, ka bashi nan da shekaru kadan sai kaga ya zama abin Allah sarki a cikin unguwarku.
Lawan Baba Otu na ɗaya daga cikin jakadun da ke yaki da safaran miyagun ƙwayoyi da mata ta'ammali da su a Najeriya, yayi ƙari kan illolin da ke tattare da matasa masu amfani da kafafen sada zumunta wajen yada miyagun ƙwayoyi da ma tallata hajar ta shafukan yanar gizo, tare da ƙari kan cewa tuni hukumomi da ke da halakin yaƙi da wannan mummunan ɗabi'a ke ƙoƙarin daƙile hanyoyin da matasan ke bi.
Fannin wannan hada-hada ta miyagun ƙwayoyi wanda ta zamanto ruwan dare a Najeriya, da yake muna da waɗansu marasa kishin ƙasa wanda babu ta hanyar da za su iya tallafa wa waɗannan matasa wanda Allah ya mana arzikinsu suna da yawan gaske, sai ta safarar wannan miyagun ƙwayoyi ta yanar gizo wanda shi shugaba namu jajirtacce wanda yake namijin ƙoƙari, ina nufin shugaban hukumar yaƙi da fatauci da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi General Buba Marwar Tayat, irin ƙoƙarin da ya fito da shi bai ƙyale ba, ya haɗa hannu da komai da komai duk hanyar da waɗannan waɗanda muke kiransu drug barons, wato masu samarwa, masu safara, masu tunkuɗawa na miyagun ƙwayoyi nan don su isa ko'ina. To shi ma General Buba Marwa yana ko'ina, domin ba a daɗe ba aka yi haɗin gwiwa da sojojin ruwa, saboda waɗannan mutanen ba dama ka faɗi iya adadin ƙarfinsu ko iya tsawonsu, a'a suna sama, suna ruwa, suna ƙasa, suna jeji, suna cikin gari, suna ko'ina. sannan wannan hanya ta sadar da zumunci wato yanar gizo ɗaya daga cikin shugabannin safara da ya illata 'yan Najeriya da miyagun ƙwayoyi yana ɗaya daga cikin abin da aka kama shi safarar ta yanar gizo ne saboda haka General Buba Marwan a tafiyar da ake ciki babu irin jami'an da bai da su babu irin ƙwararrun da bai da su ta fanni daban-daban abin da ya shafi ICT wato masana masu zurfin ilimi akan ilimin yanar gizo akwai su saboda haka wannan al'amari na yanar gizo ya zo da amfani ya zo da illa domin matasan nan mafi yawancin su abin da suka sani kawai ya za a yi a samu kuɗi ba su la'akari da cewar meye mutuncin ka meye darajarka su waɗansu matasan suna yi ne a rufa ido abin nufi ana yaudarar su da kuɗi a ce in aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza za ka samu kaza ba tare da duba illar rayuwar su ba
kazalika shirin matasa a duniyar gizo ya jiyo ta bakin shugaban hukumar yaki da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi a Najeriya NDLEA wato Brigadier General Buba Marwa mai ritaya inda ya bayyana dabarun da wasu masu ire-iren wannan ɗabi'u ke bi ta shafukan yanar gizo wajen jan hankalin mutane amma tuni suka gano su ta hanyar amfani da fasahohin zamani iri daban-daban
kwanakin ba akwai masu sayarwa sai su yi ko biscuits ko cakes ko wasu abu haka su sa ciki su yi advertising nashi ta wannan hanyar da kika faɗa amma kuma muna kama su ai so mu ma muna amfani da the same technology sai dai namu ya fi nasu amma ba zan faɗi ta yaya muke bi ba
amma ana samun nasarori
sosai kwarai da gaske kwarai da zikon kina duk ba suna yi har suna deliveries a irin mashinan nan masu dan jaka a baya za su yi deliveries kwanakin baya mun kama wa'annan delivery motorcycle sun su yin kusan 20 ai across the country da nan da wasu jihohi
to an dai jan hankulan matasa da iyaye kan su yi hattara tare da kula
jan hankali da zan ma matasa shine wanda suke ciki su samu su yi kokari su bi duk hanyoyin da ya kamata su daina waɗanda ba sa ci kuma su kyamaci abin domin abin baya haifar da ɗami ido
iyaye dan Allah sa ido su taimakawa wannan hukuma ta NDLEA saboda NDLEA din nan mutane ne kamar kowa ba aljanu bane ba mala'iku bane a mutane ne irin mu sai an isar musu da waɗansu saƙonnin sannan su kuma za su iya yin aikin da za su taimaki ƙasa
madalla to ma sauraro anan zamu dakata cikin shirin na wannan makon sai kuma na gaba idan Allah ya kai mu za a ji mu dauki da wani sabon shirin yanzu a madadin ma'aikata da mahugunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsiyya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi bi salam
a gaida Shamsiyya bari a ji kaɗan daga ra'ayoyin masu sauraron mu Saƙonmu na farko ya fito ne daga Sani mai lange-lange a wuri da Bashir ɗan Inna Kaji Sau suka ce muna jinjina wa ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar Nijar akan shirya taron faɗakarwa kan halin da ƙasa ke ciki da fatar Allah ya sa taron ya cimma nasara. Saƙo na gaba ya fito ne daga Sani Muhammad Cindo gokar rufin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya yake salon biyoyi Hausa hakika rufe makarantun firamare da sakandare da gwamnatin jihar Niger ta yi saboda matsalar rashin tsaro abin tashin hankali ne ya Allah ka kawo mana ƙarshen matsalar rashin tsaro da ya addabe mu a ƙasar mu Najeriya amin summa amin to madalla kafin mu karkare ga Murtala ya sake dawa da labarai amma a takaice
To Hafiz a takaice an bada rahoton kashe akalla mutane 17 a wasu hare-hare da aka auna fararen hula da tsakar dare a kudu maso gabashin birnin Zaporizhia na ƙasar Ukraine wasu da dama kuma sun sami raunuka babban jami'in diplomasiyyar kungiyar tarayyar Turai ta EU a jiya Asabar yayi Allah wadai daga kausar murya akan yunkurin Russia na mamaye tashar nukiliya ta Zaporizhia kana kuma ya ce ya zame wajibi ga sojojin Russia da su fice daga tashar da kuma koma ƙarƙashin ikon Ukraine
To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau gaba ɗaya sai kuma gobe da asuba idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokanan aikinmu da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyinna ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.